يا الله يا الله نرقى الله نكي نرقى بروتك تهت بيبا
da sata yara da ta'addancin gaba daya hanya ce ta cin kuɗi wasu sun maida ita hanya ta samun kuɗi shin menene bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Jonathan da bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Buhari rai da rai ne ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko ayyan mutum aka dauka ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Addo ke muku fata alheri da kuma fata iyale na lafiya Yau Alhamis 19 ga watan Afrilu shekara ta 2018 aka cika kwanaki 1448 da sace ƴan matan Chibok 276 da kawo yanzu gwamnati ta samu nasarar ceto 757 kuma suka dawo gida da kansu yayin da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rike ƴan mata 112 da kuma Liya Sharibu Daliba ɗaya tilo da kungiyar take saki domin take musulunta daga cikin dalibai 110 da ta sace ranar 19 ga watan Fabrairu a garin Dabci cikin wannan shekarar. A cikin shekaru hudun nan kungiyoyi daban-daban sun yi ta yekuwar neman a sako ko kuma gwamnati ta kwato sauran ƴan matan da har yanzu suke hannun waɗanda suka sace su. A shirye-shiryen fafutukar da kungiyar BBOG ke yi bana an yi jawabai a babban birnin tarayya Abuja. Inda aka sake kira tare da matsalamba ga gwamnati ta sake salon yakin kwato ƴan matan wakilinmu Madina Dauda ta hira da Hajiya Naja'atu Muhammad ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro
duk uwa ta san wannan bala'i ne ni uwa ce da yayana da jikokina kai sa kullun kai tunanin yau da naka ne ya kake ji so zaka ji yanda iyayen nan suke ji to amma wannan wato wani abu ne wanda zamu kira shi kaman abun kunya a maganar kasar mu in ana maganar tsaro in ana maganar haƙƙin yara ana maganar haƙƙin ƴaƴa mata wato wannan abun kunya ne ga kasar mu abun kunya ne saboda har yau an kasa dawo da yaran nan har yau mun kasa gane ma menene dalilin da yasa ake har yanzu ake satar yara yara sun fi dubu da aka sace ba wanda muka sani kawai na Chibok ne da waɗannan na Dabci amma wanda aka san an sace kaman wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar mana da cewa an sace sun fi su dubu kuma kullun akan sace sake abin da nake faɗa shine wato da sata yara da ta'addancin gaba ɗaya hanya ce ta cin kuɗi wasu sun maida ita hanya ta samun kuɗi yanzu in kika je Borno zaki ga ba gidan da zaki je a Borno a jihar Borno wanda waninsu ko watansu bai zama na wato kaman victim ko wato ko dai an abin bai shafe shi ba ko dai an kashe maka naka ko an sace maka naka a'a ko an shigo an yi wa ƴaƴanku fyaɗe kuma tun daga lokacin da aka fara kama Yusuf tun daga lokacin da aka fara ba wa su ƴan Boko Haram makamai dan su harkokin siyasa abubuwa su fita daga hannun gwamnati tsaro ya kubce shi sa nace abun kunya ne dan in gwamnati bata zama wato ta tsaya ta jajirce tsakaninta da Allah akan ta yi gyara ba to ba za a yi gyara ba to amma kullun abin da muke so mu tunatar da shugabannin mu shine ita fa gwamnati aikinta na farko abin da isa ake gwamnati abin da ake sa ake shugabanci abin da ake sa ake shugaban kasa ya zama shine commander in chief dalili ɗaya ne kuma wannan shine kundin tsarin mulkin mu abin da yake wato gwamnati amfaninta ta kare harabar Najeriya daga sojojin haure ko waɗanda za su shigo su ce za su kwace mata harabar ta daga ciki Najeriya ta ba wa ɗan Najeriya kariya ta kare masa ransa da dukiyarsa ta kare masa duk wata hanya da zai fita waye walwalarsa ya nemi arzikinsa ya nemi iliminsa ya yi komai ba tare da an cizguna masa ba ko ya cizguna wani ba shi ne amfanin gwamnati shi ne dalilin da isa ake gwamnati so in gwamnati ba za ta iya wannan ba to ba gwamnati idan shugaba ba zai iya kare dukiyoyin jama'a da rayukan jama'a ba to ba shugabanci to sai a ce shugabanci bai yi ba an kasa an gaza in ka fito kai magana a ce kana adawa da gwamnati shin menene amfanin ma gwamnati ka fada gaskiya akan haƙƙin ka shi ya zama adawa dan karewar lalacewa da bambancin irin da Bahaushe me isa sai yanzu shin menene bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Jonathan da bambancin ran da aka dauka lokacin mulkin Buhari rai da ne ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko ayyan mutum aka dauka ba me isa mutane suke haka
kina ganin wannan zai shafi rayuwar ayyamace a Najeriya
a to ayya ma shafa yanzu ke in kina arewa maso gabas na kasar Najeriya ki aka yar maka yar ki bode ai dai bazan kai ta ba saboda gwanda dai ta zauna inda take ina ganin ta da in bari ta je makaranta a je a zagaye su a sace su in an sace su baka san halin da su ai gwanda ma a ce maka gagawar danka
ana cikin wannan zullumin sai ga labarin cewa dan jaridan nan da ake kira Ahmed Sankida wanda yake da kusanci sosai da waɗanda suka kama ƴan matan ya ruwaito cewa ƴan mata 97 sun ga mu gidan gaskiya saura 15 ne kawai daga cikin 112 Mr. Hoza Tsambido shi ne shugaban ƴan Chibok mazauna Abuja kuma ɗaya cikin iyayen ƴan matan Chibok ya ce wannan batu bai masa dadi ba
wannan shirkida a bar shi da kayan shi kawai ko gwamnati ne ko ta wani gefe ne wanda suka samu wannan ba mu yarda ba ina kwanan baya ba an yi magana akan cewa ƴan matan sun ce ba za su sake fita ba ba mu yarda da wancan ba mai wancan ma ba mu yarda da shi ba wannan ma ba mu yarda da shi ba akwai lokacin da an ce mana cewa ƴan matan nan ba za su sake fita ba kuma daga bakin wani wanda yana da mukami wanda yana da fada'aji wanda yana da girma a kafa shine wancan kalma ya fita ba mu yarda ba kuma haka nan ba mu yarda ba ƴan matan sun zo sun fita ko ba su fita ba sun fita wajen 107 bayan maganan shi wancan so ya za mu yarda da irin maganganu haka duniya dauke hankali mu akwai wani dama dai akwai wani huji wanda wannan yana so ya shiga kuma ba za mu yarda ba gwamnati ta yarda akan cewa hakan ne sai sun je sun nuna mana kabarin ƴan mata nan
a cikin masu gwagwarmayan ganin an kwato ƴan matan na Chibok akwai madam Idris Yasin na tambaye ta ko yunkurin nasu yana samun nasara kuwa ganin cewa sun kwashi shekaru 4 kenan suna ɗan kallo da ɓangaren gwamnati sai ta ce
to nasarar zai zama cewa muka kira mutane suka zo suka ba mu jawabi akan abin da ke faruwa kamar yadda yanzu kika ji Hajiya Naja'atu abubuwan da ta faɗa zai zama na cewa ba mu kaɗai muke wannan maganin ba mu kaɗai muke ji da abin da ke faruwa a Najeriya ba zai zama na cewa a cikin mutanen da ba su riga sun fito ba akwai waɗanda suke tunani daidai yadda mu ma muke tunani shi yasa sun zo muka yi irin wannan taro sai su zo sai su ma su faɗi nasu ra'ayi
to kina ganin faɗakarwa da kuke yi kuwa ga mahukuntan ƙasar nan misali gwamnati kenan nake nufi duk jawaban nan da kuke yau shekara 4 kenan kuke bring back our girls now and alive da wane ne kun ga wani canji a kamun ludan su
wow kan ce da shike shi wato mutumin da kenan dan kasa dole kullun yana kan tambayan gwamnati kai mun kaza kai mun kaza ko ya ji ko bai ji ba dole dai zan san cewa nan zaune akwai wani da ke kullun ke ce mishi yi mun kaza zai zama kenan kamar wani marurun da kullun yana nan yana daminka lalle wata rana dole sai ka juye ka ce in dai kai kana cikin gwamnati zaka ce da shike mutanen nan kullun suna nan suna wannan fadakarwan bring back our girls dole wata rana abin zai shige ka dole you will do something about it saboda cikin wa'annan kwanakin ai ɗan mata waɗansu sun dawo ko da fice ma an yi sauri an dawo da su saboda haka ina ganin akwai amfani dole ƴan ƙasa su tashi kullum suna jima gwamnati suke ce musu ku yi mana kaza ko a fannin kiyayen lafiya ko a fannin ilimi ko a fannin daidai akwai fannoni daban-daban da ya kamata ƴan ƙasa su tashi kullum na mai gwamnati magana ke ce musu dole ku yi mana abin da ya kamata ku yi mana saboda kowane ɗan ƙasa na da ƴanci ya samu waɗannan abubuwan dole ne wannan ya zama wajibi
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abin da ƴan majalisa da kuma fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa dangane da wannan lamari yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubashiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. Daliri
kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, ko ni dan su muke ashe.